This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lasari ta ranar Laraba 18 ga watan Nuwamba da shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci 'yan siyasa Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya zuwa cikin Amurka. A yau Laraba, shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce kasarsa ta daura damarar yaki da 'yan ta'addar ISIS. Haka kuma 'yan majalisar dattawan Rwanda sun amince da canza kundin tsarin mulki don ba wa shugaba Paul Kagame damar yin takarar shugabancin kasar karo na uku.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu a harin bom ɗin da aka kai a birnin Yola ya ƙaru. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da tsarin daina amfani da tsabar kuɗi sai dai wasu hanyoyin. Za kuma ku ji cewa lauyoyin da ke kare tsohon kakakin Majalisar Jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu na ƙoƙarin ganin sun yi belinsa. Bayan haka muna ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci 'yan siyasar kasar Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya zuwa cikin Amurka, inda ya ce wannan ba martabar Amurka ba ce ta yi magana kuma ta canza, ba su tattauna kuma maganar ba kafin su yi ta. Har wasunsu na ganin cewa ya kamata Kiristoci kaɗai za a karɓa a cikin Amurka saboda tsoron kar a kawo hari a cikin ƙasa da kuma gurɓata maganar tsaro, inda Obama ke ganin yin hakan zai kuma wata sila da 'yan kungiyar ISIS za su yi amfani da ita wajen jan ra'ayin jama'a don shigar da su cikin mummunar aƙidarta. Shugaban ya faɗi haka ne a wajen taron tattalin arziki na APEC da ake yi yau Laraba a Manila. Obama ya ƙara da cewa ba mu kai ga ƙololuwar yin abin da ya kamata ba game da yaƙi da harin ta'addanci, maimakon haka sai muke ƙoƙarin yin zamiya da nuna tsoro ko gazawa. Sai dai 'yan majalisar da suka fito daga jam'iyyar Republican sun nuna a tsayar da wannan shiri na ba 'yan gudun hijirar Siriya kimanin 10,000 matsuguniya a Amurka biyu bayan harin da aka kai a Paris kwanan nan. Ba tare da kiran sunan kowa ba, Obama ya ce masu haddasa wannan ce kusan suna yi ne kawai don nuna abu da ya kamata da siyasar su ko kuma wani ra'ayi na kare muradan siyasar tasu don amfanin kansu.
A yau Laraba, shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce kasarsa ta daura damarar yaki da 'yan ta'addar ISIS, sannan zai kulla kawance mai karfi don yakar 'yan yakin sa kan ta'addancin. Ya bayyana hakan ne jim kadan bayan kai samaman da 'yan sandan kasar suka yi na tsawon sa'o'i 7 a unguwar Saint-Denis da ke birnin Paris, da har aka kashe mutane 2 aka kuma kama mutane 7. Sai dai har yanzu ba a san me ake ciki ba game da makoman waɗanda ake zargi da shirya kai hare-haren na Faransa. Jami'ai sun ce har yanzu 'yan sanda na neman Abdelhamed Aboud, haifaffen ƙasar Belgium, ɗan asalin ƙasar Morocco, duk da yake ba za a iya saurin cewa yana wajen ba a lokacin da aka kai harin. Mai gabatar da ƙara na Paris, François Molin, ya ce 'yan sanda na nan suna ta ƙoƙarin gano waɗanda ke da hannu a kai harin. A wata sanarwa da ofishinsa ya fitar ta ce cikin waɗanda suka mutu a samaman har da wata mace da ta tarwatsa kanta da ɗamarar bam. 'Yan sanda guda 3 sun ji rauni, sai kuma wani ɗan kare na 'yan sanda da aka kashe a lokacin da ake ƙoƙarin zaƙulo masu hannu a kai wannan mummunan harin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Yan majalisar dattawan Rwanda sun amince da canza kundin tsarin mulki don ba wa shugaba Paul Kagame damar yin takara ta shugabancin kasar karo na uku. Tambayar ita ce ta rage ajiyar ra'ayin jama'a na raba gardama da daga ƴan ƙasa wanda ake zaton yi cikin sauki. Rallaraba Margaret Yagahura ta faɗa wa James Bati na nan muryar Amurka cewa wannan abu da ƴan majalisar suka yi girmamawa ce ga masu zaɓe a ƙasar da suka kai kimanin miliyan 3,600. Waɗanda suka buƙace su da su yi kwaskwarima ga tsarin mulkin ƙasar don Kagame ya yi takara. Ta ce jama'a na son Mr. Kagame kasance a kan mulki har sai sun tabbatar da tsayawar ƙasar da ƙafarta don ganin ba ta sake fadawa cikin yaƙin zubar da jini ko kuma yaƙin ƙare dangi ba. A ƙa'ida dai shugaba Kagame zai gama wa'adin mulkinsa a shekarar 2017 ne, inda ya yi shekaru 5 har wa'adi 2. Idan kuma ya samu zarcewa a karo na uku din zai yi wa'adin mulki na shekaru 7 bisa ga sabon tsarin da suka fidda, wanda kuma dokar ƙasar ta ba da wannan dama a yanzu in har suka gyara. Paul Kagame dan shekaru 58 yana mulkin Rwanda tun bayan da sojojin ƙasar suka kawo ƙarshen yakin da yayi sanadiyar rasa rayukan mutane da yawa, suka kuma kakkame ƴan tsiraru masu tsatsauran ra'ayin ƙabilanci na Hutu.
Jaririyar na 'yan kwanaki 21 da haihuwa wadda aka samu rahoton ƙarshe a kanta na wanda ke da wato ta wadda ke da cutar Ebola ta warke bayan yi mata magani a cibiyar da ke kula da yaƙi da cutar da ke Conakry, babban birnin ƙasar Guinea. Hakan na alamta kila ana shinshinar ganin ƙarshen mummunan annoba cutar da ta fi muni a tarihin ɓarkewa annoba. Mutane da dama na ci gaba da samun kulawa don tabbatar da cewa ba alamar cutar a tare da su. Idan har aka kwai kwana 42 ba a samu labarin bullar sabon mai dauke da cutar ba, to za a sanar da sunan kasar a matsayin waɗanda suka magance Ebola bayan kusan shekaru 2 suna fama da wannan annoba. Kwanaki 21 cutar take kyankyashe kanta a jikin mutum. Hakan ce ta sanya hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya take ganin nanka lokacin har so 2 zuwa kwanaki 42 don tabbatar da cewa ba ɓullar cutar. Makwabtan ƙasar ta Guinea wato kamar Liberia da Saliyo sun yi fama da wannan annoba kafin a tsame su daga masu matsalar annoban bayan sun yaƙe ta. Ebola dai ta kashe fiye da mutane 11,100 a Afirka ta Yamma.
Babbar kotun ƙasar Bangladesh tana kan bukanta na hukuncin kisa da aka zartowa wasu shugabannin 'yan adawa guda 2 bisa tuhumar laifuffukan yaƙi da aka aikata a lokacin yaƙin ƙasar na shekara 1971 na neman 'yancin ƙasar Pakistan. Babban mai shari'ar ƙasar Mahbubi Alam ya faɗa a yau Laraba cewa kin yarda da kiraye-kirayen janyewar ne ya ba su ƙwarin gwiwar saurin son su zartar da hukuncin nan da mako ɗaya mai zuwa. Waɗanda aka yanke hukuncin su ne Salahuddin Kadir Shodari na jam'iyyar BNP da kuma Ali Ahsan Muhammad Mujahid na Jama'atul Islami. Kotun ta musamman ta yanke hukunce makamantan wannan, ta kuma halaka mutanen a shekarar da take ta 2010. Bangladesh sun ce matallafa daga cikin gida da sojojin Pakistan sun kashe akalla mutane miliyan 3 da kuma yin fyaɗe ga mata akalla 200,000 da kuma yin sanadiyar gudun hijirar fiye da mutane miliyan 10 akan iyakar India a lokacin yakin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da rahoto daga birnin Yola, inda wasu mahara da ake zaton 'yan Boko Haram ne suka tada bom jiya Talata. Ya zuwa dai yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Ya zuwa yanzu ma dai tuni aka killace wajen da lamarin ya faru, yayin da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu ta sanadiyar tashin bom ɗin ke ƙaruwa, yayin da a ɓangare guda kuma waɗanda ke kwance a asibiti ke samun sauki. Kamar yadda babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya Nema mai kula da jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ya tabbatar.
Cikin dare Allah ya yi wa mutane 2 ƙari rasuwa a cikin wadda muka kai su asibiti. Ya raising number wadda suka rasu daga 32 zuwa 34, kuma waɗanda suke an ward nasu kaman a specialist hospital bamu da kodiya wadda yake emergency unit, federal medical center, kuma yawancin su sun koma ward kadan suka rage a emergency unit. saboda haka muna da kwanciyar hankali da samun natsuwa cewa insha Allah suna samun waraka.
A jumlance nawa ne suka rasu yanzu?
A jumlance mutane 34 kenan suka rasu a wannan abin da ya faru cikin dare jiya.
Don ma tabbatar da halin da ake ciki ne ma na lega asibitin ƙwararru da ke Yola, inda kuwa naji ta bakin wasu da suka samu raunuka.
Wato jikin ɗin da sauƙi sa, amma da yake damuna yanzu ga san yasa su yi suce wai ƙashi ne ya shiga cikin nama.
Ko za ka iya tuna yadda abin ya faru?
Na ranka ne, ni dai na zo ina wucewa da mota na. Na ji ƙara kawai daga nan ban san inda nake ba sai a gidan asibiti.
Na kwana ba.
Ya suna Muhammadu Ibrahim. To Muhammadu Ibrahim, ya wani abin ya faru?
To lokacin da abin ya faru dai muna nan muna zaune dai mun san hawa mun san sauka ba dai haka na karɓi nama ina nan muna zaune muna hira kenan kawai sai na ji ƙara. Shine kawai ban san mani abin ya taɓa ni ba na ji abu dai sanyi-sanyi a shi jini ne yake yawa.
Cikin waɗanda bom ɗin ya kashe har da ƙananan yara da kuma 'yan mata masu tallan yamma, Malam Yusuf Usama na ma cikin 'yan agajin da suka tallafa a ɗakin ajiye gawaki ga kuma abin da ya lura.
To a gaskiya a cikin mutuwaran nan da ya sababbin gawaki da aka kawo a tashin Tifa inda abu ya faru jiya kusan a cikin mutuwar a nan na gawa 26. Ƙananan yara, ƙananan yara maza da kuma 'yan mata irin wanda iyayen suke tura su sallan garaugar irin da daren nan, tunda abin ya faru da daren kusan sallar Isha. Wallahi abin zai baka take illa iya sati ne tsakani da Allah ya kamata shugabanni su ga cikin wannan lamari. Matsala a ƙasar nan ta yawa, su kuma iyaye tsakanin su da Allah su zuwa Allah da daina tura yaran su daga dare talla irin wannan abu. Kai ko da wannan abu zai faru, wani abin yana iya faruwa da lalacewar tarbiyyar ƴaƴan mu yara.
Tuni da ya fada shugaban ƙasa ta fitar da sanarwar Allah wadai da wannan harin kunna bakin waken, inda sakon shugaba Buhari ta Twitter da ke dauke da sa hannun kakakinsa Malam Garba Shehu, shugaban ya ma bayyana hari ne da abun takeici. Shugaban Najeriya ya ce 'yan ta'adda na ma kokarin kassara irin nasarar da yanzu ake samu ne a kokarin kawo ƙarshen matsalar Boko Haram, to amma kuma ya ce wannan fa ba zai mayar da hannun agogo baya ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gargaɗi mai gina ra ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta.
Gargaɗi mai gina ra.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. ‘Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan manufar babban bankin ƙasar na taƙaita hada-hada da tsabar kuɗi a hannu sai dai ta amfani da kati ko yanar gizo. Wakilinmu na sashen Hausa a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya haɗa mana rahoto.
‘Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan tsarin da babban bankin Najeriya ya bullo da shi na rage hada-hada da tsabar kuɗi a hannu da ake kira cashless policy.
Yanzu sunana Tanimu, waɗansu suna ganin cewa wayewanmu ba ta kai a fara aiki da wannan ba, to ni dai ra'ayina shine wayewanmu ta kai.
Sunana Malam Anas Abdullahi. Wannan sauƙaƙawan mana ne da aka yi da kuma kiyaye mana dukiyoyinmu.
Yushe'u Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki da kasafin kuɗi.
Hanyoyi ne na zamani ake gudanar da su. Ɗaya daga cikin abin da ake gudanar da wannan harka na cashless economy ita ce wayar da ɗan adam ke amfani da ita, inda zai za a saukar masa da bankinsa a cikin jihunsa, in zai aika ma ɗansa ko abokinsa ko abokin kasuwancinsa kuɗi ya buɗe bankinsa a cikin waya ya aika da kuɗin, wannan cashless ne. Ko kuma yanayin yanda ake zuwa a yi siyayya a kasuwanni, ka tafi ba ko kwabo a jihunka ka yi kasuwancinka ka ƙari. To amma yanda ɗan mutanen ƙasan ba su shirya ba, shi ne ɗabi'un mutanen ƙasan ga tattalin arziki sai ya canza. Ba dole ne ka iji naira na gugan naira a ƙasan gado ba. Kana kasuwanci ko kana sai da nama a kwata, ke ta dukunku na kuɗin ƙasa kamar ba kuɗi aka kashe aka yi shi ba. Haka kuma ɗabi'un mutanen ƙasan na kwasan kuɗi, ai ta zubar da su a buki ba gaira ba dalili, ana watsi da su.
Wasu masu ɗari-ɗari da wannan tsari na ganin manufa ce ta jari hujja da ke ƙarawa mai ƙarfi-ƙarfi. Akan haka ga abin da ƙwararre kan tattalin arziki Yushe'u Aliyu ke cewa.
kullun in kudi yafi karfin mu'amalar ka zaka kai shi banki in ka kai su banki kuma ka kai mu dan jare hujja ne dan jare hujja kuma ya san waye da waye suka dace ya ba su aran kudi domin ya kirkiro kudi a cikin wannan kudin to wannan sana'a sa kenan a tsarin wannan karanta yawan kudi a hannun mutane misali sai a yanke cewa duk kudin da ya wuce 150,000 ba za ka ciro a banki ba sai dai kai shi ta wannan hanya to wannan abu yana zaka auna to mutun nawa ne suke da kudin da yafi 150,000 a kullun suke mu'amala da shi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda lauyoyin da ke kare tsohon kakakin majalisar dokokin kasar bugu da kari dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2016 da ake shirin yi Hama Ahmadu sun fara yunkurin ganin an ba da belan sa daga gidan yaron da ake tsare da shi tun ranar Asabar din da ta gabata ga Sulaiman Muna Barma da karin bayani
Tun a washegarin da ma'aikantan Niger suka damke shugaban na jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu a garin Filinge dake a nisan kilomita 135 a arewa maso gabashin birnin Yamai lauyoyin dake kare shi suka kai masa ziyara inda suka samu santawa da shi a cewar lauya Maître Mosi Boubacar Hamma Ahmadu na cikin koshin lafiya kamar yadda takardun binciken da ya gudanar a makon jiya a wata asibitin Amurka dake Faransa suka tabbatar. Lauyan a tantaunawa da shi ta waya ya kara da cewa sun fara harhada takardun neman a basu belin sa. Saboda haka idan komai ya kammala za su sanar da daukacin yan jarida. A sakamakon matsin lambar da suke sha daga yan adawa da ma kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam. Hukumomi sun saki akasarin mutanen da suka kama galibi shugabannin jam'iyyar Model Lumana a ran Asabar yan sa'o'i kafin su je tarban tsohon kakakin majalisar dokokin kasa to amma a sanarwar da suka fitar a yammacin talata mata magoya bayan wannan jam'iyya a ƙarƙashin Dr. Shatulle sun yi kira ga hukumomi su gaggauta sako illahirin waɗanda ake ci gaba da tsarewa
kakin ma yanzu ka da tayi horon shi Amma sai da she litita litatan da aka ce ma hospital na American da aka horan shi sai da an ka jibi lahiyar shi kin shi bisa da ƙasa an ka ce hamma bai da komi abin da ya samu hamma ranna sai sun gane mata ga da an ka kama da sauran mutane da annan Ecole Nationale de Police mun ji sun saki saura san saura su yi kokarin su saki wadanda nan Ecole Nationale de Police
A sanarwar da ya fitar a farkon mako, alkali mai zargi wato procureur ya tunatar da jama'a ainihin dalilin da ya sa hukumomin Niger suka kama tsohon kakakin majalisar dokokin kasa Hamma Ahmadu wanda wannan dalili ne ya sa shi tserewa daga Niger a watan Agustan shekarar 2014 jim kadan bayan da kwamitin majalisa ya bada izinin mashara'anta ta saurare shi akan zargin sa da hannu a harkar sayan jarirai
le mandat d'arrêt émis contre monsieur Hamma Ahmadu a été exécuté le samedi 14 novembre 2015
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaishe da Sulaiman Muna Barma. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago muna ci gaba da hirda bakwar mu ce wato Halima Lawal kuma a cikin satin ta gabata Halima ta gama mana bayani ne yadda mutum zai iya hada karatu da aiki a zaman Amurka yau kuma zamu tashi ne da tambayar da muka yi mata cewa ko wani shawara za ta bai wanda zai so ya zo nan Amurka domin yin abin da take yi
ina ganin ya kamata a ce mutum yayi tanadin kuɗi da zai biya kuɗin makaranta at least ko na shekara daya ne akalla a kasar na shekara daya sannan kuma mutum ya kamata yayi da duba ya game university in da jami'an da zai je ya game suke me wani irin aiki suke da na dalibai saboda akwai wasu ayyuka da mutum zai iya yi da za su iya rage maka kuɗin makaranta idan kana yin shi. Amma idan ka fara zuwa saboda aikin takaddu a America, indai har kai ba citizen bane, ba a barin ka kai aiki more than 40 hours, aiki da ya wuce awa 40 a sati biyu.
To kin san ko me yasa haka na?
A sati daya. Saboda baka da saboda dokan su kenan. So in dai har ka zo kuma kai ba citizen bane kuma baka da green card, idan ka zo za su barka kai kai aiki na awa 20 a sati daya. Kuma aiki na awa 20 a sati ba zai iya ciyar da kai ba, in dai har ba kana da wanda zai rika taimakon ka yana aiko maka da kuɗi ba.
To shi yasa mutum zai hada biyu kenan, yayi nan.
Gaskiya. Kuma idan kana zuwa makaranta, in dai har kai international student ne, suna sa ran cewa kada ka dauki ƙasa da awa 12 na credit a makaranta a semester.
Me wannan yake nufi? Ka dauki credit ƙasa da awa 12.
Ba za ka iya daukan credit ƙasa da awa 12 ba.
Ganin cewa Halima ke mace ce.
Eh.
Kuma kina zaune kike daukan dawainiyar kanki. Wani irin kalubale kike huskanta game da irin wannan rayuwa na kina zaune ke kadai kuma kike daukan dawainiyar kanki?
Akwai wahala, amma idan kai tawakkali ga Ubangiji, ba abin da ba za ka iya yi ba, ko ni sa rai ne.
Yanzu in wata uwanki daga Najeriya ce za ta zo ta yi irin yadda yake yanzu nan, za ki yadda ta zo?
In tana so ta yi, saboda tarbiyyar na mace da ilimin na mace babban abu ne. Because ba ita kadai zai taimaka ba, zai taimaki iyayenta, zai taimaki 'yan uwanta, zai taimaki 'ya'yanta, kuma zai taimaki mijinta nan gaba idan ta yi aure. Saboda randa Allah na tuba, Allah ya dauki ranshi, ko kuma randa ba zai iya kula da iyalin shi ba, at least ita kanta za ta iya zuwa ta nemo abin da za ta ciyar da iyalin ta, tarfa ma gidansa asiri.
Ya kika ga karatun nan da karatu na gida, musamman a wannan course din da yake yi?
Ina ganin kamar karatun nan ya fi sauki. A nan malamanka suna taimakon ka da yawa. Komi kuwa akwai internet, akwai wuta, akwai abubuwa haka nan. In dai ka sa kanka za ka iya zuwa kai karatu. Akwai library inda ake zuwa ai karatu. Sannan kuma professors ɗinka, idan har akwai abin da baka gane ba, ba su damu da su tsaya bayan class ba su maka explaining.
A Najeriya ba a samun haka?
Gaskiya ban sani ba, saboda ban yi makaranta a Najeriya ba. Ba yanda nake magana da wanda suka yi makaranta a Najeriya, number one, class size is a problem. Nan akwai limit ɗin mutane nawa za su iya shiga aji ɗaya. Idan aka kai wannan adadin, sai a rufe class ɗin, ba za ka iya registering ba. Kuma akwai a kowane course akwai yawan mutanen da za su iya shiga course ɗin nan. Sannan kuma akwai yanda take yi cewa duk abin da kake son ka karanta ba kamar Najeriya ba ne, yanda idan mutum na son ya yi law in ya gama jam, ko yana son ya yi medicine sai a bashi political science. A nan ba haka ba ne, duk abin da kake son ka karanta za ka iya zuwa ka karanta shi.
Waton ba a canza ma?
Ba a canza ma.
Ba wani jarabawan da ake na share fagen fara karatu?
Akwai jarabawan da ake yi, amma ko baka ci jarabawan nan ba. Suna da abin da ake kira community college da za ka iya zuwa ka fara classes ɗinka na university. In ka gama shekara biyu za ka iya transferring, in dai kana da GPA mai kyau za ka iya transferring zuwa course ɗin da kake so. Kuma idan har akwai course ɗin da ka ɗauka, kamar a misali ka ɗauki biology, baka ci biology ba, za ka iya ƙara registry next semester ka ƙara ɗaukan biology.
Kin ce karatu akwai sauƙi ta bangaren kuɗi, shi ma kin ce akwai, tunda za ka iya samun aiki ka yi nan, kuma malamanka za su taimaka maka. Bacin nan wani sauƙi kuma yake ganin yake da shi?
Wani sa'in kana iya haɗuwa da mutanen da za su taimake ka?
Yau ma saboda lokaci za mu dakatar da baƙon namu a daidai wannan wuri, sai a sati na gaba a ji mu da ci gaba da wannan hirar. Yanzu amadin baƙon tamu Halima Lawal, yar asalin garin Zaria da ke cikin jihar Kaduna a Najeriya, naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani satin cikin ikon Allah.
A gaishe da Ladan Ibrahim Aiwa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To a yau sakon na farko ya fito ne daga Babangida Chairman Kakabori Hadija a jihar Jigawan Najeriya wanda ya ce dan Allah sashin Hausa na muryar Amerika ku miƙa min sakon jaji na game da ta'aziyya ga yan uwa da abokan arziki da harin bom ya rutsa da su a kasuwar kayan miya da ke Yola da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasu wanda suka ji rauni kuma Allah ya kawo su sauki su kuma yan ta'adda Allah ya mana maganin su amin shi kuma Habibu Adamu Argungun cewaye to karamin minista na mai na Najeriya Allah ya sa dokar da kasa ta yi aiki domin samun sauki da talaka dan gaskiya talakan Najeriya na cikin wahalar mai da sauran abubuwa more rayuwa ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a jahohin kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sako daga Aminu dan Kaduna Amanawa gwamnatin Niger ya dace ki gurfanar da Hamma Amadu a gaban kuliya dan aje shi a gidan kasu ba tare da shari'a ba ya keta haƙƙin bil'adama sako daga Ummi Garba na Kwalo jihar Jigawan Najeriya Sai kuma sakon Abubakar Baban Rabi Sarina wanda ya ce ya kamata mai girma shugaban Najeriya kuma ministan man fetur din Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi tsaye domin ganin an kawo ƙarshen matsalar man fetur din da ta addabi kasar mu Najeriya. Jinjina ga baban mu Muhammadu Buhari tabbas mulkin ka yana kyau duba da yadda ka sa aka cafke Kanal Samba da Suki shi da Alex Badi tabbas wannan kowa ya san san cuci Najeriya a lokacin su muna fatan za a binciki Jonathan Goodluck sako daga Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa Shi kuma Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wurcewa suka yi kaddamar da shirin noman rani na shinkafa da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi a jihar Kebbi abin ayaba ne Allah ya sa ya kai hannun waɗanda aka yi domin su da ƙarshe sai sakon Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa wanda ce salamu alaikum muryar Amerika har-haran da wasu ƴan bindiga suka kai a garin Yola abin bakin ciki ne da juyayi da fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin
To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kalubalanci ƴan siyasa Amurka dangane da nuna adawarsu da maganar tsugunar da ƴan gudun hijirar Syria zuwa cikin Amurka inda yace wannan ba martabar Amurka bane ta yi magana ta kuma janye wanda kuma yace ƴan siyasar ba su tattauna ba ko kuma ba su tattauna maganar tasu ba kafin su furta ta har wasu suna ganin cewa ya kamata a bar kristoci ne kadai su shigo cikin Amurka don tsoron kar a kawo musu hari inda Obama yace yin hakan zai ba ma ƴan kungiyar damar yin amfani da maganar rashin shigar da ƴan gudun hijirar domin samu su saka mutane da yawa a cikin mummunar aƙidar tasu a yau Laraba shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce kasarsa ta daura da marar yaki da ƴan ta'addar ISIS sannan zai kulla kawance mai karfi don yakar ƴan ISIS akan ta'addancin da suke yi ya bayyana haka ne jim kadan bayan kai samaman da ƴan sandan kasar suka yi a tsawon awoyi 7 a unguwar Saint-Denis a birnin Paris aka kashe mutane 2 aka kuma kame guda 7 sai dai har yanzu ba a san me ake ciki ba game da makomar waɗanda ake zargi da kai wannan hari a Faransa. ƴan majalisar dattawan Rwanda sun amince da canza kudirin tsarin mulki don ba wa shugaba Paul Kagame damar yin takara karo na uku a kasar.
Masu sauraron mu a nan kuma zamu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Inda zamu so mu ji ra'ayoyinku akan kuna gani wasu jama'a na taimakawa ƴan Boko Haram tunda an ce da dan gari akan ci gari in haka ne wani kira za ku yi masu yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu na yau Mr Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe